6:25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sessionhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 24 ga watan Yuli na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A yau Laraba, tsohon lauyan nan na musamman da yayi bincike kan kasar London din Russia a zaben Amurka, Robert Mueller, ya fada wa majalisar dokokin Amurka cewa binciken da ya gudanar kan shishigen na Russia a zaben 2016 bai wanke shugaba Donald Trump daga zargin cewa yayi yunkurin hana binciken ba, duk da cewa Trump ya ikrarin hakan.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana ke ci gaba da yin kira akan a dauki matakan da suka dace wajen warware rikicin da ke faruwa tsakanin ƴan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa sabuwar gwamnatin jihar Zamfara na ganawar neman sulhu da ƴan bindigar da suka addabi yankin. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an samu canjin shugabanci a rundunar haɗin gwiwar Jansan Sahel da ke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'addan yankin. Muna nan kuma tafi da shirin Himma wanda Abdulaziz Adli Turo ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Laraba, tsohon lauyan na musamman da yayi bincike kan kasar London din Russia a zaben Amurka, Robert Mueller, ya fada wa majalisar dokokin Amurka cewa binciken da ya gudanar kan shishigen da na Russia a zaben 2016 bai wanke shugaba Donald Trump daga zargin cewa yayi kokarin hana binciken ba, duk da cewa Trump ya ikrarin hakan. Yayin da aka fara kirga sawoyi a bahasin da yake bayarwa, shugaban kwamitin da yake kula da fannin shari'a, Gerald Nadler, ya tambaye Mueller, shin ka wanke shugaba Trump baki daya daga wannan zargi? Sai Robert Mueller ya ce a'a, ya kuma kara da cewa san ba a wanke shugaba daga zargin abin da ya aikata ba. Amma Mueller ya ce ba za a iya tuhumar shugaban Trump da wani laifi ba, saboda wani dadaddan tsari da ma'aikatar shari'ar Amurka take da shi wanda ya hana a tuhumi duk shugaban da ke kan mulki. Ya kuma kara da cewa tawagarsa da ta yi bincike ta kwashi shekara tana neman haɗin kan shugaba Trump domin ya zo gaba da gaba ya bada bahasi, amma sai kawai ya amsa wasu tambayoyi a rubuce ya aiko mana da shi. Yan jam'iyyar Democrats a majalisar dokokin Amurka sun zargi shugaba Donald Trump da majalisar dattawan kasar da 'yan Republican da ke da rinjaye da take-taken soke wani kudurin doka da aka gabatar na musamman don hana Russia da sauran kasashen yin kasalan da a zaben shugaban kasar da ke tafe. Sun kuma yi gargaɗin cewa saboda irin rawar da shugaba Trump da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell suke takawa, lokaci na kurewa wajen samar da ingantattu matakun tsaro ga zaben na shekarar 2020. Da alamar shugaban masu rinjaye bisa bukatar fadar White House ya dauki matakin murkushe duk wani kudurin doka mai inganci a matsayin babban abin da ya sa gaba, a cewar mataimakin shugaban kwamitin leken asiri na majalisar dattawa Mark Warner yayin wata ganawa da manema labarai da yayi a majalisar dokoki a jiya Talata. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau Laraba, Boris Johnson zai kama aiki a matsayin sabon Prime Minister Birtaniya. Hakan na nufin zai maye gurbin Theresa May, wacce ta yi murabus a hukumance bayan da ta gaza samar da tsari da Birtaniya za ta bi wajen shirin ficewar kasar daga kungiyar tarayyar Turai ta EU. Johnson ya yi kawarin hada kan al'ummar kasar tare da cewa zai ciyar da ita gaba, yayin da yake murnar sakamakon kuri'ar da aka kada a jam'iyyar Conservative, inda ya kayar da sakataren harkokin waje Birtaniya Jeremy Hunt don zama sabon shugaban jam'iyyar. Bisa al'ada, sarauniyar Ingila Elizabeth II ita ce ta ayyana a hukumance cewa Johnson ya hawo mukamin na Prime Minister bayan lashe zaben da yayi. Russia da China suna musanta cewa jiragen sama sojojin su sun shiga sararin samaniyar Korea ta Kudu yayin wani sintiri na hadin gwiwa da suka yi a jiya Talata. Wannan keta sararin samaniyar da ake zargin kasashen biyu da yi ya faru ne a kusa da wani rukunin tsibirai da ake rikici akai tsakanin Korea ta Kudu da Japan, wanda Korea ta Kudu take kiran shi da Doctor, yayin da kasar Japan ke mai lakabi da Takashima. Ma'aikatar tsaro ta Korea ta Kudu ta ce ta fafatuki wasu jiragen yaki bayan da wani jirgin saman Russia ya rutsa a sararin samaniyar ta dake gabashin teku. Ma'aikatar tsaron ta ce bayan jiragen yakin Korea ta Kudu sun yi harbin gargadin jirgin saman Russia ya bar yankin Korea ta Kudu, amma sai ya sake dawowa bayan dan wani lokaci. Lamarin da ya sa jiragen yakin saman Korea ta Kudu suka sake yin harbin gargadin. Ma'aikatar tsaron Russia ta musanta yadda Seoul ta ba da labarin abin da ya faru, kuma ta zargi jiragen yakin Korea ta Kudu da yin tukin ganganci. Wani mai magana da yawun ma'aikatar tsaron China ya faɗa wa malema labarai a birnin Beijing cewa masu sintirin ba su kai hari kan kowa ba, kuma sun zagaya ne daidan yakin da doka ta shimfiɗa. Yayin da aka kwashe makonni biyu ana ta zanga-zanga neman gwamnan Puerto Rico Ricardo Rosello ya sauka daga mukaminsa. Gwamnan ya ce ya zama dole ya saurari kukan al'ummarsa, amma har zuwa jiya Talata bai nuna wata alamar cewa zai yi murabus ba. Yayin da dubban masu zanga-zanga suka sake taruwa akan tituna, Rosello ya ce kalaman da zai rika yi a nan gaba za su fi mayar da hankali ne kan ayyukan da gwamnatinsa ke aiwatarwa. Jami'ai da yawa sun yi murabus daga mukaminsu dangane da hannunsu da aka samu a cikin wani abin kunya da ya bayyana ta sakon waya a farkon watan nan, inda a baya-bayan nan shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Rosello Ricardo Larando, wanda ya yi murabus a jiya Talata, ya ce ana yi wa iyalinsa barazana. A halin da ake ciki kuma, wani alkali ya fitar da takardar izinin nema a binciko wayar salular Rosello da wasu abokan hulɗar siyasarsa su 11.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, za a yi mana aikin gafara domin muna fuskantar 'yan matsalolin na'ura a yanzu haka, amma kuma kwararrun injiniyoyin suna iya kokarinsu domin su ga sun warware wannan matsalar.
Thank you.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:11 ma sauraro ku yi mana aikin gafara domin har yanzu dai muna fuskantar wata yar matsala da na'urorin amma kuma kwararrun suna iya bakin kokarin su domin su ga sun warware wannan matsala dan haka a ci gaba da jiran mu. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a gogon mu na cewa karfe 11:18 masu sauraro a dai mana ahuwa har yanzu dai injiniyoyin mu na kokarin gano matsalar na'urar da muka fuskanta wadda ta shafi gaba ɗayan murya Amurka dan haka a dakace mu Thank you. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma muna ci gaba da neman gafarar ku domin ɗan matsalar da muke fuskanta ta na'ura amma ana kokarin warware wannan matsalar. Kai tsaye dai yanzu haka muna tare da wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya wanda zai mana bayani akan shirye-shiryen da ake ko kuma yadda ake tantance ministocin da aka ba da sunayen su a majalisar dattawan Najeriya. Nasiru Adamu kana tare da mu? Madalla me ke faruwa ne abin nan tarayya Abuja an ce majalisar dattawan Najeriya na can na tantance sunayen da aka gabatar mata na ministoci.
Yawa wato abin da yake faruwa yake da ma wani dogon abu za a samu ga saboda yake tantance dindindin an duba ya yi cewa tana tafiya daidai da irin wato garantin da duba wato tana shirin kirki da ita gwamnatin APC da jam'iyyar APC a shugabannin majalisar biyu duka da fadin shi shugaban majalisar da ta inda ake wannan lamari na tantance a Adamu dama shi gwamnatin tarayya ke shirin yi wannan shugabancin. Duk waɗanda aka tura suna na sunan mutum 43 rana jin ko mutum da zai samu matsalar cewa daga wannan tantancewar.
To me kake gani jama'a ke fadi yanzu haka a nan birnin tarayya Abuja game da sunayen da aka bada, menene ra'ayoyin jama'a?
Wato Maryam abin ya wato ya canza tunanin mutane daga tunanin da ake cewa kusan duk ministocin ne za su dawo. Yan duba wasu mukamai da aka sake dawo da su kamar na sakataren gwamnati, shugaban ma'aikata da sauran su, an fara sharhi da cewa dama na ci na duk waɗancan da communication da za a sake dawo da su kan mukamansu. To amma ta yi zama an samu aƙalla kashi ma za a ce 70% a sabbin kuskoki ne a cikin ministocin. Za a ce waɗanda suka dawo ɗin kashi 30% aka haɗa da sabbin. Amma abin da yake faruwa wasu gidoji sun sami mutanen da suke ganin za su iya taimakon harkar siyasa. Kuma kuma suna ganin mutane ne kawai waɗanda shugaban ƙasa yake so ko ya sani ko yake hulɗa da su ya naɗa a waɗannan mukaman. Mukami ko ne zan ce kusan wani mukarrabin shugaban ƙasa na su sai bai daɗe yana mara mata ba. Dokta Muhammad Muhammad waɗanda ya fi kila masu rabe za su tuna shi ne aka taɓa face wannan ma a hanyar Kaduna yan kamar watanni biyu da suka wuce wato shugaban hukumar gado ilimi na daidai ɗin nan Yuzak. Shi wannan mukarrabi ne na shugaban gari da za a yi mamakin samun mukamin ka za a wannan karan. amma wucin kamun kuma
ya yi to malam Nasir ina ga zamu dan dasa maka aya anan zuwa an jima ma ƙara jin bayani daga gare ka da yanzu haka kuma ga lokaci ya daga mana hannu to yanzu kuma ma sauraro ga labarai amma wannan karan a takaice
Laraba tsohon lawyer na musamman da ya bincike kan kasalandan din Russia a zaben Amurka Robert Mueller ya faɗa wa majalisar dokoki Amurka cewa binciken da ya gudanar kan shishigen na Russia a zaben 2016 ba wanke shugaba Donald Trump daga zargin cewa yayi kokarin hana binciken duk da cewa Trump ya ikrarin hakan yayin da aka fara kirga sa'o'i a bahasin da yake bayarwa shugaban committee da ke kula da fannin shari'a Gerald Nadler ya tambayi Mueller shin ka wanke shugaba Trump baki daya daga wannan zargi sai Mueller ya ce a'a ya kuma kara da cewa san ba a wanke shugaban daga zargin abin da ya aikata ba Yan jam'iyyar Democrats a majalisar dokoki Amurka sun zargi shugaba Donald Trump da majalisar dattawan kasar da yan Republican ke rinjaye da take-taken soke wani kudirin doka da aka gabatar na musamman
to masu sauraro a yi mana aikin gafara yau kuma haka shirin namu ya kasance don haka za mu dasa aya a nan sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan sunayen ministocin da shugaba Buhari ya fidda wanda yanzu haka 'yan majalisar dattawan kasar ke kan tantance su sai mun ji daga gare su a madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Liberation da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe